da sauraro sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan hukumar hana sha da fatoshin miyagun kwayoyi wato National Drugs Law Enforcement Agency a daidai wannan lokaci muna tare da shugaban wannan hukuma a nan Kano musamman a dangane da irin nafarorin da suke samu a dangane da aikace-aikacen su da kuma yanda suka dakile faruwar yanda gungun matasa suke haduwa ana shaye-shaye ana rigingimu musamman a lokutan da ake hawan sallah kai tsaye muna tare da komanda kamar yanda na fada ni sauraro zai so yaji cikakken suna
assalamu alaikum masu sauraron mu sunana Abubakar Idris Ahmad ni ne babban jami'i na hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda ake kira NDLEA a nan jihar Kano to alhamdulillah kaman yadda aka yi shimfiɗa mun gode wa Allah sallah na bana babban sallah Allah ya taimake mu mun yi shi don cikin kwanciyar hankali saboda baya akwai wurare da muka sani wanda yara matasa musamman masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi sukan fuffuto su hana walwala wa jama'a musamman ma lokacin hawan sallah to alhamdulillah wannan shekara saboda wannan bayani da muke da shi na baya muka yi shiri sosai tare da abunan goyon baya da muka samu musamman daga wajen gwamnatin jiha da kuma akadimar islam gwamnan jiha ya taimaka mana ainihin wajen mu tabbatar da cewa an samu dukkan sallah mai lafiya to alhamdulillah kafin sallah zai iya cewa jajiban sallah ko da ke kwana biyu ma kafin wannan lokacin jami'an mu na musamman sun fita duk irin waɗannan wurare da aka san cewa daba ce ta taro waɗannan matasa mun iya bakin kokarin mu mu ga cewa mun tarba wasu wajen sannan waɗanda suke kawo waɗannan miyagun ƙwayoyi mun abu na mun kama su to alhamdulillah akwai wurare da dama a cikin gari wanda suke wurare ne wanda aka san sun yi abin suna wajen wani abu kuma mun zaga cikin yadda Allah akwai lokacin da muka fita ran jajiberin sallah kenan mu mun je samami a wannan wajen muka mai da abu kuma a wajen muka yi kicibis da mai girma gwamnan ja shi ma ya zo duba yanayin waɗannan wurare kamar wuraren wajen plaza a bage da wajen masallacin idi duk wani lokutan da muka je aiki wajen mun je samami kuma sai mu samu mai girma gwamna shi ma da tawagarsa sun zo to alhamdulillah mun iya bakin kokari mutanen da muka san miyagu ne Allah ya taimake mu mun cancamce su wanda muka abin nan muka rike su har lokacin da Allah ya sa aka yi wannan burkuwa lafiya sannan a ta wajejen gidan sarki wajen sakatariya na ƙaramar hukuma da suka san sani a baya ana samun koke na foce-focen abin nan wayoyi a hannun mutane a wajen ana samun lokaci da ƴan iska ma sukan zo su soke mutane a samu har akan samu rasuwa da sauransu haka to wannan karon muka yi shiri na musamman kuma alhamdulillah jama'a dai sun gani irin shirin da muka yi kuma Allah ubangiji cikin yardansa muka samu nasara to a babban godiya da zamu yi na wannan abu ba wai mun san ba mu kadai muka yi ba abu ne wanda jama'a ne suka dace suka jagorance mu wajen fahimtar da mu wuraren da ake da matsala wuraren da suke samun damuwa da suka kawo mana jawabi ko bayanai na sirri muka zauna kuma tare da su muka yi aikin nan Allah ubangiji kuma ya taimake mu muka samu nasara to a kodayaushe abinda muke kokari mu wayar da jama'a da kai kenan cewa aikin nan jami'an tsaro ba za su yi su kaɗai ba sai da al'umma tare saboda ba ko ina ne da ake yin wannan ɓarna ba dai kasance mu muna da bayani game da wajen so dole sai in jama'a sun fito sun ba mu bayani sannan mu komai kokari mai aiki tare da su mu ga har Allah ya taimake mu samu nasara to alhamdulillah wannan karo da mun samu nasara mun gode wa Allah
wani lokacin mutane suna fargabar su zo su ba da labari don gudun ku kada a bayyana sunansu ku kuna koye sunan wanda ya zo kawo muku irin wannan labarin?
Kwarai da gaske na sha faɗi ba so ɗaya ba ba so biyu ba game da wannan mataki da muka ɗauka daga mataki ne babban da muka ɗauka tun daga matakin ƙasa national headquarters kenan har zuwa ƙasa yanzu komi da muke na hanyar ayyukan mu ya canza yawa ba mu ma barin wanda muke da wani zargi na yanayin dabi'ar sa a cikin jami'an mu bar shi ma ya hulɗa da jama'a ba mu ma barin haka so duk wanda yake da abun matsayi wanda har zai iya hulɗa na karban bayani daga wajen jama'a to mutum ne wanda yake da iya cewa rantsatse a wajen mu mutum ne wanda mun tabbatar da cewa duk bayanin da aka bashi to bayani ne na sirri kuma ne zai ci gaba da zama a sirrin nan wa lokaci ma zaka ga mutanen da suka kawo mana bayanin su da kansu suka ce ma basu ma da mu ba suna so in ma da a ce su suka kawo a faɗi su amma mu da yake mun san abubuwan da yake tattare da irin wannan hatsarin da yake mu da kan muka ce musu a'a duk wanda ya kawo bayani na sirri insha Allah a sirrance nan za mu yi aiki da shi kuma har jama'a su ga alfanun wannan bayani da aka kawo so tabbacin shine dukkan bayani da aka bamu na sirri yana nan a matsayin sirri insha Allah babu wanda zai ji bayanin nan a bakin wani babu kuma wanda zai ce ga wanda ya gaya masa daga wajen mu insha Allah
wani lokacin kamar mai sauraro ya kanga kamar kun fi mai da hankali wajen wato daba ko inda su waɗannan gauraye suke inda ake kawo wannan kayayyaki na shaye-shaye to kuma wani lokacin zaka ga kamar ana samun ƴan mata a cikin gidajen iyayensu suna yin amfani wasu ƴan matan kenan suna yin amfani da irin maganin tari mai saka maye to su irin waɗannan ko akwai wani abu da zaku ko kira ga iyaye wajen ganin cewa an sa musu ido tunda watakila doka ba ta ba ku dama ku je ku shiga cikin gida ku kamo budurwa ba misali
eh to alhamdulillah akwai kaskashi biyu na farko bari mu magana ga game da maganar tarbiya hakki ne na iyaye da hakki ne namu a matsayin mu na iyaye mu tabbatar da cewa amana da Allah ubangiji ya bamu na waɗannan ƴaƴa da aka bamu mun saukar da wannan amana mun saukar da wannan haƙƙi game da cin su da shan su tarbiyyar su ilmantar da su da duk waɗannan abu iya gurgudu to haƙƙi ne a wuyan mu gaskiya a matsayin mu na iyaye mu tabbatar da cewa yaran mu mun san me suke ciki mun san inda suka kwana mun san inda suka tashi mun san kuma inda za su je ba wai abu ne wanda yake na ganin dama ba a'a abu ne wanda yake dole wajibi ne akan mu tabbatar da haka sai ya kamata a ce kowane abin da ko su iyaye suna nan suna haba-haba suna lura da yanayin tarbiyyar ƴaƴansu ina suka je ina za su je su waye kawayensu karfe nawa suka fita karfe nawa suka dawo abun mamaki yanzu zaka ga yara suka fita sakaka za su fita su bari musamman ina magana ga abin nan ƴaƴanmu mata mun riga mun sanar irin tarbiyyar da muka samu da ba yadda za a ce mace haka kawai ta musu su ɗauki gelan ta fita daga gida ba wai da wani dalili ba yawwa dole sai dai ko in an aike ta ko in za ta je makaranta duk dai abin da za ta yi din ma tare da yawun iyayenta ne to amma yanzu abin mamaki yara za su fita su tafi domin mukan je a wajen su mamaye da muka yi mukan kamo yaran da wasu ma za ka ga sun kwana biyu uku ba su ma je gidan iyayensu ba kuma yara ne ƙanana ƴan mata suna zaune to sai ka fara jin mamakin wannan wani irin tarbiyya suke samu a wajen iyayensu wanda ya kamata a ce a gaskiya mun sa ido bashin kasancewar su kusa da mu ko da yaushe ya zama na kusan kullum muna ma abin da musu hudu ba a gida muna nusantar da su akan yanayin rayuwa na yau da kullum wannan gefen kenan to na biyu kuma akwai gefen maganan da kai kamar na hukumance shiga wurare a zahirin gaskiya doka na ƙasa ya bamu damar shiga ko ina abinda kawai muke yi wani mukan duba maganan kamar al'ada a nan al'adar mu da maganan al'ada na kasancewar kasan nan maganan addini da abu mukan dan sa shi a cikin yanayin da muke duba to ta hakan ne ma yasa yanzu ai muna da ma'aikata jami'an mu da yawa ƴan mata kana sai kuma sukan shiga gidaje wanda ba a san ma cewa su jami'an tsaro bane yawa to insha Allah tunda aka ce wai kidi ya canza to dole rawa zai canza yawa mun yi ta kokari mu ga mun bi iyaye nan ta fadakarwa da sauran saboda su ya zama suna tsawatarwa amma ta wani gefen alhamdulillah akwai canji mun ga wasu iyaye sun tashi tsaye amma ta wani wajen kan yadda ka san ma ba a ba san ana komai ba to irin wannan wuraren shine yanzu muna da jami'ai na mata jami'an mu ƴan mata da dama mu yi amfani da su ainihin da gaske wajen shiga waɗannan wurare musamman ma wuraren da domin akwai wasu ƙungiyoyi na mata wanda sun yi hoɓɓasa sun fara zuwa suna tattaunawa da mu suna kawo mana bayanai na sirri akan gidajen da gidaje ne na mata aure amma kuma a cikin gidan ake sai da irin waɗannan miyagun ƙwayoyi yawa suna mana bayani gida gida da abu kuma mun fara tura jami'an mu suna mana nemo mana bayanai sosai na sirri a wannan wurare kuma insha Allah nan ba daɗewa ba za a ji ko kuma za a ga idan aikin da za mu yi akan waɗannan mutane da suka fiji domin su gyara al'umma
da sauraro komanda kenan na wannan hukuma ta hana sada kwatocin miyagun ƙwayoyi a nan Kano kuma wato ya yi jawabi musamman a dangane da wato gidan abincin nan da ya rikide ya koma wato dandalin shakatawa da kuma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a wannan lokaci shi komanda ya yi magana a kan cewar wato sini sun kafa kwamati wanda zai dubba wannan guri ya nazari a kansa kuma za su sa kafa wando daya da mutanen da suke siyar da kayayyakin da ake yin amfani da su wajen fata tarbiyyar yara a wannan guri waɗanda suka haɗar da dusar kokyan da kuma wasu abubuwa waɗanda suke fitar da mutane daga hayyacinsu komandan ya bayyana cewar ba zai faɗi wato takamaimai ranar da lafi wannan aiki ba domin kaucewa wato buɗe abin Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kan titin zuwa airport a cikin headquarter hukumar sada hana fatocin miyagun ƙwayoyi